Instagram pour aussi. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan ana shan hanci lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hanci na yau Litinin 20 ga watan Fabrairu shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta horar da matasa a jamhuriyar Niger akan shirya fina-finai domin dogaro da kai. Muna kuma dauke da shirin zaurin matasa da Nasiru Adamu Erin Kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gidan Jibrin zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka za ta tura kayan agaji na dala miliyan 100 ma kasashen Turkiya da Siriya don taimaka ma kasashen biyu waɗanda ke fama da matsaloli sanadiyar mummunar girgizar ƙasar nan da ta halaka mutane 46,000 baya ga wasu miliyoyi da suka rasa muhallansu. Da wannan sabon tallafin, jimlar tallafin da Amurka za ta bayar ya kai miliyan 185 kuma za a baiwa kungiyoyin ƙasa da ƙasa ne da kuma waɗanda ba na gwamnati ba waɗanda ke ayyukan ceto a can. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai kai ziyara Turkiya don gane ma kansa irin mummunar barnar da girgizar ƙasar mai ƙarfin 7.8 ta haddasa. Ya ce sabon tallafin zai taimaka wajen siyo abubuwa irin su barguna, katifu, abinci, rigunan sanyi, tantuna da kuma kayan amfanin yau da kullum a matsugunai. Manzon Amurka Isra'ila ya ce ya kamata Prime Minister Benjamin Netanyahu ya bu a hankali wajen yin garan bawul ga bangaren shari'a, idan ba haka ba zai yi wuya Amurka ta iya taimakonsa wajen inganta dangantaka da Saudiya ko wajen daukar mataki kan Iran. An kwashe makonni ana ta gardama kan shirin gwamnatin Netanyahu mai ra'ayin riƙau na yin wasu sauye-sauye a bangaren shari'a wanda masu suka ke cewa zai illa ga tsarin hana kama karya a demokradiyyar kasar. Mai yiwuwa yau Litini majalisar dokokin Isra'ila ta kada ƙuri'a ta farko daga cikin jerin ƙuri'u uku kan wani ƙudurin doka wanda zai ƙara ma gwamnati ikon wajen zaɓar alƙalai, a yayin da kuma zai iyakanta ikon kotun koli wajen soke doka saɓanin matsayin ɓangaren zartaswa. Hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Lahadi ta ce tana kan tattaunawa da Iran kan sakamakon binciken da aka yi kwanan nan a ƙasar, jin kaɗan bayan da mujallar Bloomberg ta bankaɗo cewa an gano cewa an inganta ma'adanin uranium da kashi 84 cikin 100, wanda hakan ya yi kusa da matakin zama makamin yaƙi. Tun daga watan Afrilun shekara ta 2021, Iran take ta ƙara inganta ma'adanin uranium zuwa kashi 60 cikin 100, watanni uku da suka gabata ma ta fara ingantawa zuwa wannan mataki. A wata tasha ta biyu mai suna Fadau, wadda aka gina ta cikin wani tsaunin da aka fafi, kashi 90 cikin 100 na inganci shine matakin zama makamin yaƙi. Hukumar IAEA na sane da rahotannin kafafen yaɗa labarai na kwanan nan game da batun inganta ma'adanin uranium a Iran. A cewar hukumar ta saka ido kan makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta kafar Twitter.
Jama'a kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, Amurka ta tallafa wa matasa a jamhuriyar Niger akan yadda za su dogara da kansu, la'akari da yadda matsalar zaman banza ke musu barazana, inda aka horar da matasan yadda ake shirya fina-finai. Ga dai Tamar Abali da cigaban rahoto.
Tare da tallafin ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Niger ne waɗannan matasa suka samu wannan horo. a kan shirya fina-finai cewar Aisha Maki wata shahararriyar mai shirya fina-finai ce a nan jamhuriyar Niger.
To wannan horo ne da muka zo bada a cikin jihar da Magaram mun dauki yara ne matasa guda 15 wanda suka fito da sassa-sassa na Niger gabaki ɗaya muna yin shi ne karkashin jakarancin kasar Amurka dake nan Niger shekara wannan ta 12 ce da muke wannan aikin tare da su wannan yaran mun tara su ne saboda mu koya musu inda ake rubutun sinima wato abinda ake ce ma scenario da yanda kuma kake gabatar da project inka gaban masu hannu da shuni kuma da yanda idan ya kare yanda zaka yi kaga ka kai shi guri-guri saboda ya samu karbuwa
la'akari da yadda matasan a wannan zamani suka maida hankali kan harkar fina-finai yasa suka fito wata fasaha wadda za ta taimaka masu matasan
sai da muka ga yara suna ba da kokarin zuwa karbar wannan horon da muke sai muka bude festival ne na duk abin da ya shafi fim na farko wato in kai fim ɗinka na farko tunda mafi yawanci akan samu akwai kuma kurakurai sai muka bude saboda mutanen da suke fim na farko su zo su gwada aikin su muna ba su tukuicin yabo kuma ba idan haka hannu a zo a musu critique su gane kamar menene ake iya yi dan su gyara saboda samun nasara a gaba in su sake musu
a cewar Alhassan Mamman Musa da ya fito daga jihar Tawa faduwa ce ta zo daidai da zama game da wannan horo da ya samu
kuna ma kungiya na jakadar Amerika da ke nan kasar Niger albarka da suka samu wanga tunani na a ba matasa masu wannan niyya ina harkar fina-finai a ba su horo don ƙara sani cikin kansu samu su ma su yi aikin ƙwarai kuma su kawo gudunmuwa cikin cigaban ƙasarsu to gaskiya ban taba shirya film ba amma na taba gwadawa saboda hannarin rubuta na tsara kuma sai aka yi katari da wannan faduwa ta zo da zama
shi dai option na jakadancin Amurka shine ke daukan nauyin dawainiyar shirya fina-finai daga farko har karshe ga kowane matashin da yake da niyya
kamar daga farkon rubutu har zuwa karshen fitowar film din gabaki ɗaya jakadancin ƙasar Amurka ne ka dauke shi har sai an yi film din har sai an hudo shi su ba wani abu da ake so su yi face su mai da hankali abinda aka koya musu su sa himma su yi shi har a zo matsayin da za a kare a zo copyright wato abinda ake nufi da in an kare ana shirin kawai wallafawa
su ma wasu matasan da suka samu wannan horo ga abinda suke cewa
Frederick Leander Susu mun ji daɗi matuƙa shi abubuwa ne wanda da kawai sai ya mai kadai can wajen ne ake wannan vraiment mun karu da abu jewa ya ne in kai film jinka kana iya zuwa gaban mutane ya zaka konvan kirkin su ka sai da film kin
sunana Abdul Rakib ni dan maradi ne fara da kadan kadan wata dama ta zo muna daga ambassad yau gashi har mun zama muna da wata attestation mai muhimmanci sosai wanda duk inda muka tafi duniya muka bada ta tana da amfani sosai
kamar labari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
Sau ba da lagaida ta Tamar Abari. Ana tare ne daidai da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
Baba Faransa da Burkina Faso sun kawo ƙarshen ayyukan sojojin Faransa a wannan ƙasa ta yammacin Afirka a hukumance a cewar rundunar sojin Burkina Faso jiya Lahadi bayan wani biki na saukar da tutar Faransa. A sansanin sojojin Faransa na musamman a jiya din a watan Janairu Burkina Faso ta baiwa Faransa wata guda ta jinye sojojinta saboda ta kawo ƙarshen yarjejeniyar sojin da ta sa sojojin na Faransa ke yakar yan tawaye a ƙasar ta tana mai nuni da shawarar da ƙasar ta yanke ta kare kanta da kanta ficewar Faransa zai bude wani sabon babi a yakin da Burkina Faso ke yi da kungiyoyi masu da'awar rikicin Islama waɗanda ke da alaka da Al-Qaida da ISIS wanda tuni suka kwace wagegen yankin ƙasa suka kuma raba miliyoyin mutane da muhallan su a dokacin yankin Sahel kudu da Sahara A ƙarshe ƙasar Koriya ta Arewa ta kaddamar da akalla makamai masu linzami biyu masu gajeren zango a cikin tekun gabashinta da safiyar yau dinnan Litini ɗan sa'o'i bayan da Amurka ta gudanar da atisayen jiragen sama da Japan da Koriya ta Kudu gwajin na yau Litini shine na uku cikin manyan gwaje-gwajen da Koriya ta Arewa ta yi a wannan shekarar Muna sane da take-taken sojojin Amurka kuma muna ɗaukar mataki a cewar ta.
to a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan faifan. Da fatan an shakata. Yanzu kuma lokaci ne da Nasiru Adamu El-Hikaya zai gabatar mana da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. A sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da muka dauka a Bauchi, zai tabo yanda matasan ke son a share musu fage ne don shiga lamuran siyasa da kawo sauyi mai ma'ana, maimakon tura motar wasu yan siyasar da kan manta da bukatun matasan bayan darewa madafin iko. Matasan sun hada da Al-Mustafa Haji Sufi, Rayyan Dayiro Usman, Abdulrahman Amfen Shekal, Aminu Mimanja da Dallami Hanson Baljanga. Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Yawa idan har ba tsoron matasa suke zubto zubala su sai da raka sai da buga tsakanin matasa da dattawa matasan da su kasa su buga su a kasa
kuma malam Nasiru suna dallami an son gaye barjanga ina goyon bayan maganar da malam Aminu mai manja bakin kaso Central Makiri a gaskiyar magana ina ganin matasan na akwai gudumar da su ya ba wa kasan nan kuma rashin dan canji ne a nan su dan su ya fitowa su shiga jam'in nan su sai form su dauki responsibility din dawaniyan campaign din da sauransu don san su to a sassauto da kudaden form din a kowace jam'iya sannan kuma duk matashin da aka san shi mutun ne na gari a kowace jaha a dauko shi a bashi dama a buga a gani
wannan gaskiyar magana ka gane siyasar ma ta lalace ne kuma lalacewa shine yau kwata-kwata idan ba a ganka da bakar jib ba idan dan majalisa kake nema to sunanka babu idan an ga kana yawo da wani dan alawiyo ma'ana rigar ka tsin ma yadinka ba shadda yau washirinka maraya ba an ga wata shadda gallele a jikinka ba to ba kai ba hasali kana zuwa neman amincewar al'umma sai me yake da shi to kaga daga nan za a kare maka me kake da shi in an sai me kake da shi dama ba sai an zabe ka bane kayi wa al'umma a matsayinka su ba za zabe ka kenan dan wani abu ne to matsalar mutane
Mustafa ya nuna kinan su matasa ko mutane da kansu ke zaben masu kudi ko yan jari hujja su mulke su kinan
dama ai mu ci sosai ai duk mutumin da yazo yanzu ba a binciken ina ka samu kudin ka ba a binciken ya halinka ba a binciken ya mutuncinka ba a binciken ya gidanku ba a binciken akwai masu maka fada ko akwai wanda ba su maka fada ba a'a babban matsayin babban al'amarin shine me kake da shi in dai kana da ɗan Abuja fararen nan kana da kuɗi to wallahi magana ta kare za kai taka rawarka kai komi kuma matasa uwa uba abin da ya fi cin rai yanzu ko makon da su gabata akwai ɗan siyasa da suka raka shi kwanan nan ya je ɗan su gaishe-gaishe wallahi in gaya ma indomi aka raba mu wajen su domin samu su ɗan tallafa kansu wa irin gudunmuwa ne na Christmas wallahi matasa irin matasan haka suke sa can abin suna gudu to irin wannan na mutunci
yanzu shi sunan Abdulrahman Amfen abin da yake faruwa shine yan dukkan jihohin mu na kasan nan ko ina matasa waɗanda ba su da kishi ba san me yake musu ciwo ba sun mai da hankali ne akan ƴan tattakaru kowane gari yanzu ko masu neman gwamna na kowace jam'iyya sai fasa-fasa suke ta yi ko wasu matasa suna ta mai da hankali waye ya fi kuɗi yanzu a hannunsa wanda ya fi kuɗi a hannunsa mu za mu yi mun yanzu mun samu ɗan takara wane akwai kuɗi a hannunsa wane bai da wani kuɗi ba za mu yi shi ba to kaga idan har muna da irin wannan tunanin ba zai taɓa canzawa ba to an ringa komawa baya kenan babu cigaba a cikin tafiya
kansu delegate wanda suke zaben dan takara a jam'iyya ma a ce wannan shine dan takara
in baka
kun baka da kuɗi dukkan cancin wallahi ba ko da kana cikin su ko kai da su ka kafa jam'iyyar ko kai da su ka shayar da jam'iyyar ko kai da su ka nemi jam'iyyar in dai baka da kuɗi wallahi a ranar zabe in bai kuɗi zo haka zan jefar da kai to da irin wannan kalubale da su waye delegate din yan uwan mu ne mata fa
wallahi jiri an yi abuka kana wani abu guda wallahi Nasiru a sakaci suna dan lamiyan son gaye barjanga babban ma abin da yake da kalubale a hidiman siyasa kasan nan shine a yau a lokacin da aka fita buga zabe da kan layi wasu daga harcin hanci ake ba masu kada ƙuri'a kaje da niyan mutumin da zaka zaba mutum na gari ana jan ka wani 500 ake bashi a canja masa ra'ayi ya ci 500 na lokaci da wani ma 1000 ake ba su yanayin rigan da kasa kaje gurin zabe yanayin ne kuɗin da baka in kasa 20 kamar haya a baka naira 50 in kasa gezina a baka 1000 to dan na'am
an so yi wace ce 20 kamar haya kuma
akwai wata shadda ne da ake yayin da ake rusa mara wanda yau ne ta sa mutane suka saba sata to dan kasa ta naira 50 suke ba wa mutane sai su kauda wa mutane akan abin da
ma'ana daga an ga mutum an san mutum ne gajiyayye iyakacin dama daidai farashin ka ma'ana daidai kanka daidai dukiyar da za a biya ka a wajen zabe akwai wani mai wayo wanda in an bashi 1000 ta isa akwai wanda 500 kuma je ka da halinka nan
assalamu alaikum sunana Rayyan Dahir Usman na bai wato har yanzu maganan Hanson Bible Janga tana mana wato lalacewar siyasar kasan ne da aka fili da matasa suka zama har ya kawo matashi bai da ra'ayin kansa saboda baya da shi an saka ya cikin usani wai shi yana jiran ya ga kamar magan da Alhaji Sufi fada wai ana jiran a ga waye babban mota kuma a ga waye ya sauka a mota shi mataji da bamburinsa an saka masa talauci an karya masa zuciyarsa da tunaninsa ya gagara neman na kansa kuma siyasar ta juyo ta zama wani iri yanzu wakilan da muke yi tunda ana maganar matasa ne matasa mu kauda wancan tunanin farko waye mai babban jip waye mai babban gari waye yake da gida a Abuja waye yake da gida a Kaduna ko a Sokoro ko a wane ne ka kauda shi ka zo ka duba waye a makwabcinka waye yake da hankali zai iya kawo maka cewa yau idan jinya ta same ka ko makaranta an gwaiwa lalace ko wani abu ya daye ko wata guwa ta shigo na bala'i da iftila a rayuwa garin ka zaka iya ganin sa ka kira shi ya dawo ya taimaka maka amma mudin yana can Abuja ko yana Kaduna ko yana Lagos wallahi kafin ka ganta in kai wata in ba mu dare ga wannan ba mu dare ga wannan ba za mu sha wahala mata sa har yanzu
a tsakanin malamin Nasiru suna na Dallami Barjanga
eh Dallami na ga daga cikin zamu ruke shirin nan
na'am to tunda dai mafuta ake nema shine a ko ina dai matasa zamana mun ankara kuma abinda ake fama da shi a shekara da shekaru na matasa matasa yanzu muna gani idan ana mana abin da ya dace mun gani idan ko mun tabbatar da cewa abinda ake mana muna tura mota ne a tafi a bulle mu da hayaki da kura to mu yi yunkuri mu ga mun kai mu kayukan mu matsayin da da Aisha mu gaba dukkan sai dai ko zaman to masu ba mu shawara a gidaddakin su da kuma angoyin su shine kawai solution
me wannan magana kuma dan karshe Abraham Anten shekar ke magana dan karshe kamar yadda dazun aka da korafi kudin yankan form yayi tsada na jam'iyyu mun matasa fa bamu karaba muna da damar da zamu shiga kowace jam'iyya ce wanda ita bata da karfi domin mu karfafa ta kuma a sanya matasa yan takarkaru kuma da kudin takaran mafi karanci akan sauran jam'iyyu tanan ne nake ganin idan matasa aka hada kai za a iya cimma gaci amma muddin muka ce zamu shagalta da sauran jam'iyyun da suka zanto sune a sama mu ce sune kawai ake ganin in ba a cikin suka fito takara ba za ka ci zabe ba wannan ma ba gaskiya bane ba tunani ne kawai irin na wasu mu amma anan boci ma mun yi zaben jam'iyyu
da karshe sunana Aminu mai manja shawarar zan baya shine matasa mu farga mu san cewa annabi ya faku ma'ana annabi ya faku shine mu san cewa wayannan mutanen suka yi amfani da mu ne su tafi kai su bar mu mun su bar mu inda muke su kuma su tafi can su tafi kansu AC to da haka mu gane cewa har ga Allah ana amfani da mu ne yaddin mutumin da ya zo mu juya masa baya
na'am da karshe sunana Rayyan Dairu Usman Nabai kamar yadda ɗan uwana suka faɗa farkan nan farkawa na gaskiya musamman a wannan zamanin saboda yanzu ne lokacin mu kuma an faɗa a baya ta ina za mu farka ka sani cewa wanda zai zo wurinka neman zaben nan fa mai kuɗin nan ɗansa ba baya cikin ku kai ya za a yi ka kawo wanda kai ma ka zama to ka gina bayanka mai kyau kar ka zo shi ya gina bayanka mai kyau kuma kawo rore bayanka Allah ubangiji zai amana abin da ya shi alkhairi assalamu alaikum
sunana Al-Mustafa Haji Sufi hasken matasan arewa ina fatan alkhairi wa dukkanin ƴan uwana matasa na arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya wannan gani ga wane in ji Bahaushe ce ya ishe wani tsoron Allah kuma abin da ya riga ya wuce to wannan fa ya wuce sai mu yi kokarin abinda muka yi mai kyau mu karfafe shi abinda muka yi na sabana ga kuma mu yi kokarin mu gyara wallahi duk mutumin da yace zai baka kuɗi yau ya ba gobe tabbatar da cewa wata ran kuma zai sai mutuncin ka kuma zai sai kuri'ar ka ne babban al'amari mu gyara mu yi iyakacin yin in kuɗi ne yawa ma soji dan iya kaza zaka shiga da shi yasa akai jam'iyyun da dama wata ma ko sunan ta baka rike ba akwai mai alamar kaza akwai mai alamar zakara akwai mai alamar kujera akwai mai alamar mayafi duk wanda ka dauko kin dai kai din kai mutun ne wanda jama'a suka yarda da kai ina roƙon al'umma a baka goyon baya ɗan uwana matasa mu farga mu daina jin tsoro mu daina jin shayi mu daina jin shakka wallahi mutunci ya fi komai kuma har yau akwai mutanen suke ganin haka in mun haka na gani za mu kai ga nasara insha Allah
guda ka ta nan matasa ko mun gode kwarai da shiga wannan zaura wanda ya gudana a garin Bauchi sai wani lokacin Allah ya bamu dama za mu saki wata sabuwar zantawar da ku a madadin muryar Amurka da ya dauki nauyin kawo wannan shirin ni Nasiru Adamu Aika da na shirya na gabatar nake cewa mu zama lafiya wassalamu
alaikum
to a gaida Malam Nasiru kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga baban gidan jibrin da sharhin jaridun Najeriya
da
zan fara sharhin jaridun Najeriya ne da jaridar The Punch. Daya daga cikin manyan labaran jaridar The Punch na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ƙara yin kira ga 'yan Najeriya da su ci gaba da hakuri a inda matakin da gwamnatinsa ta dauka na yin sauyi ga kuɗaɗen Najeriya ke ci gaba da jefa 'yan kasar cikin wani hali na kakanikayi. Wata warwa da ta fito daga fadar shugaban kasa na cewa shugaban Muhammadu Buhari na ci gaba da bada goyon bayansa ga ɗan takarar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu. Ita kuwa jaridar da Nation ta bayyana cewa a da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauki aniya na ganin ya ƙara wa'adi na amfani da takardar kuɗin naira 500,000 da kuma naira 200 kafin wasu masu faɗa a ji a fadar gwamnatin shugaba Buhari su sauya tunaninsa a jawabin da ya karanta wa 'yan Najeriya a ranar Alhamis da safe. Jaridar da Nation ta ce binciken da ta gudanar ta gano cewa wani minista da ya nemi a bashi mukamin shugaban kasa a tafiyar zabe mai zuwa amma bai samu ba, da kuma wani na hannun daman shugaba Buhari da shi ma ya nemi tsaya takarar mukamin gwamna a jihar Katsina amma shi ma bai samu ba. Su ne suke juya ragama shi gwamnatin Muhammadu Buhari akan wannan tsari na canja kudaden kasar tare da haɗin gwiwar gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Omefele wanda shi ma ya nemi tsayawa takarar mukamin shugaban kasa. Sai kuma jaridar da banga ta bayyana cewa bisa ga daka alamu tsuguna bai tare ba tsakanin fadar shugaban kasa da kuma wasu gwamnoni na tarayyar Najeriya, yana ta ce yanzu aka wasu gwamnoni guda 10 sun kai karan shugaban kasa Muhammadu Buhari a gaban kotun kolin kasar dangane da matakin da ya dauka na hana amfani da takardar kuɗin naira 500,000 nan take ba tare da ƙara wa'adin yin amfani da su ba kamar da yi na naira 200 har zuwa watan Afrilu. Gwamnonin da yana karan shugaban kasa ne bisa zargin cewa ya sa kafa yayi fitali da hukuncin wucin gadi da kotun kolin Najeriya ta zartar cewa gwamnatin Najeriya da babban bankin kasar su dakatar da tsarin su na soya kudaden kasar. Jihohin da suka sake shigar da wannan kara dai sun hada da Kaduna, Kogi, Zamfara, Ondo, Ikiti, Katsina, Ogun, Cross Rivers, Sokoto da kuma jihar Lagos. Wanda ake karan sun hada da ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami da kuma gwamnan babban bankin Najeriya. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaranta na cewa hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya ta musanta wasu rahotanni da ake bazawa ta yanar gizo da ke cewa hukumar ta kama naira biliyan 400 na sabbin kuɗaɗe a gidan dan takarar neman mukamin shugaban kasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu. A wata sanarwa da hukumar ta EFCC ta fitar, mai dauke da sa hannun kakakinta Wilson Owojere na cewa babu ƙarshen gaskiya game da wannan labari da ake bazawa. Ƙarshen sharhin jaridan kenan, a huta lafiya.
To madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Amurka za ta tura kayan agaji na dala miliyan 100 ma kasashen Turkiya da Siriya don taimaka ma kasashen biyu waɗanda ke fama da matsaloli sanadiyar mummunar girgizar ƙasar nan da ta halaka mutane 46,000 baya ga wasu miliyoyi da suka rasa muhallansu. Da wannan sabon tallafin, jimlar tallafin da Amurka za ta bayar ya kai miliyan 185, kuma za a baiwa kungiyoyin ƙasa da ƙasa ne da kuma waɗanda ba na gwamnati ba waɗanda ke ayyukan ceto a can. Manzon Amurka Isra'ila ya ce ya kamata Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya bi a hankali wajen yin garan bawul ga ɓangaren shari'a, idan ba haka ba zai yi wuya Amurka ta iya taimakonsa wajen inganta dangantaka da Saudiya ko wajen ɗaukar mataki kan Iran. An kwashe makonni ana ta gardama kan shirin gwamnatin Netanyahu mai ra'ayin riƙau na yin wasu sauye-sauye a ɓangaren shari'a, wanda masu suka ke cewa zai illa ga tsarin hana kama karya a demokaradiyyar ƙasar. Hukumar saka ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Lahadi ta ce tana kan tattaunawa da Iran kan sakamakon binciken da aka yi kwanan nan a ƙasar, jin kaɗan bayan da mujallar Bloomberg ta bankaɗo cewa an gano cewa an inganta ma'adanin uranium da kashi 84 cikin 100, wanda hakan ya yi kusa da matakin zama makamin yaƙi tun daga watan Afrilun shekara ta 2021 Iran take ta ƙara inganta ma'adanin uranium zuwa kashi 60 cikin 100 watanni uku da suka gabata ma ta fara ingantawa zuwa wannan mataki a wata tasha ta biyu mai suna Fadau wadda aka gina ta cikin wani tsaunin da aka fafi
kuma an sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya hada mana shirin da ma injiniyanmu na wannan hantsin Instagram Baba Yakubu Makerini nake muku fatan alkhairi wassalam.